بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم da sake haduwa a wannan yammaci da ranar Lahadi da ran Litini yau muna 19 ne ko 20 20 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara 1444 daidai da 16 ga watan 10 shekara ta 2022 wannan shine darasin mu na 36 a cikin littafin Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin na babban malami Sheikh Wahid bin Abd Salam Bali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu mun karkare abin da ya shafi sallar Juma'a a wancan mako din haka ne zamu tashi kitabus siyam fadlus babu fadlus siyam babi na ƙarshe da muka yi a wancan yayin magana akan falalan zuwa masallaci da wuri wato domin sallar Juma'a a ranakun Juma'a wanda in kun tattara abinda muka karanta a wadancan darussa musamman na ƙarshe za mu samu fa'idoji masu matuƙar muhimmanci kamar haka na farko ana son duk wanda zai je masallacin Juma'a ya kokari ya wankan Juma'a kuma hadisi ya mana bayanin wannan wankan Juma'an ala yin sa ne kamar yanda ake yin wankan janaba sannan mun fahimci falalar da ke cikin yin sammako zuwa masallaci a ranar Juma'a duk wanda ya sammakon zuwa masallaci gwargwadon sammakonka gwargwadon matsayinka da darajanka da ladanka a wurin Allah ranar alkiyama sannan mun fahimci a shar'anci an yadda mutum ya yi alola kafin ya fita zuwa masallaci saboda duk takunsa ɗaya ana ɗaukaka darajarsa ɗayan takun ana kankare masa zunubai malamai suka ce a cikin abin da muka karanta za ku fahimci ana so kada liman ya zo ya hau minbari sai lokacin sallah ya yi idan ya zo ya zamto daga zuwansa kan minbari zai hau domin ya ma mutane kuɗi ba saboda yana zuwa waɗannan mala'iku za su naɗa mene takaddunsu su koma to da haka ake so ya zo a lokacin da ya zo sai hawansa minbari domin mutane su amfana da wancan matsayi fa'ida ta biyar za mu fahimci fifikon matsayi da daraja da mutane suke da shi a ranar alkiyama don duk wanda ya samu ladan raƙumi da bijiminsa ba ɗaya yake da wanda ya samu ladan ƙwai ba hatta a siffanta aljanna a ran alkiyama yan aljanna kansu wani zai rinka ganin darajar wani ɗan uwansa kamar yadda kake hangen tauraro daga nan duniya a sararin samaniya ya riga ya ma ɗayan fincin kau ita kuma aljanna daraja ce hawa-hawa ne gwargwadon hawanka gwargwadon sha'aninka ina fata mun fahimci wannan sannan fa'ida ta shida suka ce za mu fahimci tabbatar da imani da samuwan mala'iku aminci Allah ya tabbata a gare su tun daga shi suna zuwa su ɗauki aiki kuma su saurari huɗu ba a hadisi ingantacce mun ji don haka duk wanda ya kasance maƙiyin mala'iku ko mai ƙaryata su ya kafirta man kana aduwwan lillahi ko wa mala'ikati wa jibril fa inna allaha aduwwun lilwani lil kafirin Allah ya ce duk wanda ya zamto maƙiyi ne ga mala'iku da mala'ika jibril da mika'il kaga ya nuna kaunar da Allah yake mala'ika Jibril da matsayinsa a wurinsa dan faɗin Allah ta'ala duk wanda ya zama maƙiyi ga mala'iku ai mala'ika Jibril mala'ika ne to amma keɓance sunansa da ambato sai ya nuna tafdil fifita shi akan waɗanda ba shi ba so da wannan malamai suka ce tabbatar da imani da mala'iku abu ne mai kyau sannan kuma daga cikin fa'idoji mun fahimci mala'ikun nan suna da ayyuka da Allah ta'ala ya raba musu suke yi, daga cikin su kuma akwai masu sauraron mene huduba ta juma'a. Saboda ga hadisi da muka karanta ya tabbatar cewa idan lokaci na ƙarshe yayi sai su nada takaddun daukan ladan falala ba ladan juma'a ba, ladan daraja da matsayin nan an rufe, duk wanda yazo yanzu sai dai ya samu ladan sallan juma'a ba dai ta wannan matsayin ba, sai su koma su saurari zikiri su saurari huduba maimakon su hausu koma sama. To kaga wannan yana daga ciki. Sannan daga cikin wurare da ma hadisi ya tabbatar mala'iku na halarta hasrinka addu'a akwai irin wannan wurin da muke zaune yanzu a ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a qauman fi baitin min buyutillahi, ko wasu mutane ba su taba haduwa ba a daya daga cikin masallatai a doran kasa, suna karanta littafin Allah, suna tunatar da junansu game da addinin Allah, face sai mala'iku sun kewaye su inji Allah ta'ala. Kaga ashe ladan wanda yazo masallaci ya saurari karatu ba da yake da wanda yaji a social media ko ya zauna a ɗakin gidansa yana saurare ba, wannan mala'ikun ba su kirga da shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haffatuhumul mala'ika, mala'iku za su kewaye su, ghashiyatuhumur rahma, sannan rahama ta ta lullube su, kuma Allah zai faɗe su ya ambace su a gaban mala'iku ya alfahari da su. Duk wanda ko anan yake zaune ya zauna domin Allah, to wannan ita ce sakamakonsa. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Shi yasa gwargwadon kusancinka da wurin karatun addini, gwargwadon matsayinka wurin Allah, gwargwadon soyayyanka ma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutane ne guda uku suka taho, ɗayansu sun zo sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mutane ilimi, yana sanar da su shari'a, ɗaya ya ta kutsawa ana hana shi ana nuna mishi ka zauna inda nan mana karka tsallaka mutane, sai ya ce mutum na san mutum, mutum na san mutum bai ganshi ba sai ba zan ya ta tsallakawa, sai da ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba. Na biyun da ya duba ya duba ya ga an cika, sai ya samu wurin zama can gefen kofa a baya zamansa. Na ukun da ya kalla ya kalla ga an cika sai ya tafi. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala ya ce kun ga mutane ukun da kuka dinga kallon su, ya ce kamar haka muke da su a ranar alkiyama. Wannan da ya matsa sai da ya zo wurin ambaton Allah ya nemi ilimi ya zauna kusa da ni, to gani gashi ma'ana almar'u yub'athu ma'a man ahabba yawmal qiyamah, hadithin Thauban. Wancan da ya tsaya a baya shi ma dai ya sha, amma wancan da ya tafi ya tafi abinsa ba ni bashi, ba kuma zai taba samun wurin da ya kai wannan wurin daraja. To wannan shine abinda malamai suka faɗa. Gaba ta kace suka ce duk wanda ya zo ranar juma'a liman ya riga ya hau minbari, to wannan ba ta fashe da shi ba, sai dai ya samu ladan abin da ya samu ya ta mining kenan, ko aminu zai ta mining, amma shi da ta fashe sai ran da ya zo a kan lokaci. Allah ya samu daji. Kitabu siyami babu fadlu siyam, mala ya ce wannan babi zai magana akan falalan azumi ya ku yan uwa musulmi. Ɗaya daga cikin ibadu da ake zuwa kusa da Allah da su ita ce azumi, domin da azumi ake gwada tsoron Allahnka. Kaga mai azumi zai iya shiga ɗaki ya ci ya sha ya goge baki ya fito ya ce kai yau ranar ce tsaye har ya rinka langwaɓewa irin ta yaro ko, to amma ina ka keɓe inda ba mai ganinka kuma ka kiyaye ma Allah amanarsa da alƙawarin da kuka yi. Shi yasa da yake aiki ne mai kyau da ke nuna tantagaryen yarda da Allah, to shi ma Allah madaukakin sarki sai ya maka tukuici da abin da ba za ka iya biya ba. Shi ne ce da Alƙur'ani da azumi za su yi ceto a ranar alkiyama. Daga cikin hujjan da azumi zai bayar yayin da zai ceci mai yinsa, zai ce ya Allah na hana shi ci, na hana shi sha, na hana shi sha'awarsa, yana da iko ya kame don ya yi ni ya yi maka da'a, ya Allah ka ban cetonsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ba shi ceto. Za mu ji wata kofa ta musamman da Allah ya tanada a gidan aljanna domin masu yin azumi su kadai, in ba su ba ba ke wanda ke da wannan matsayin. Kaga OON da CFR din Allah kenan, ko ba haka ba? Yawwa. Malai ce babun babun fil jannati lisaimin, Allahu akbar. Babi na farko shine babun, akwai wani kofa na musamman wanda ni da kai ba mu taba ganin irinsa ba, ya kawo shi bin nakira. a ina a Abuja ko China yace a an wuce nan malam fil jannati a gidan aljanna wai ka san me aljanna kuwa inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wama la ma la khatara ala qalbi bashari annas las ne yace duk wani ni'ima da ka taba gani a duniya kauyanci ne sai an je aljanna zaka ga abinda idan ka bai taba gani ba wa idha ra'aita thumma ra'aita mene na'iman wa mulkan kabira duk wanda ya sa aljanna ba zai biye makazantan duniya ba ba abin za zaka ji sahabi na cewa Allah in dai an yadda Allah da shi ya mutu yanzu shi ya san me cin kai kuma jabin ka sani shi yasa ka ga yaddan sahabi da Allah ta wuce inda kake tsammani kaga kofa da katin karo sai ta bude kanta ko kana wucewa ta fesa maka turare ta bi ka da AC wallahi bata kai ta aljanna ba sai an je aljanna nan kai harbi a ga bulletproof ko a ta aljanna ta wuce inda kake tsammani to suwa Allah ya taza dan mu wannan kofa shine yace lisaimin masu azumi kadai ke da shi ya za a yi mu fahimci haka malam wahid abdussalam yace fi sahihaini ko shakka babu hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an sahal bin sa'ad kenan ko daga sahal dan sa'adu Allah ya kare da a gare shi ya annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala kaman ya rubuta annan nabiyyi ko zai zama annan nabiyya kenan da fata a wata riwaya ma anin nabiyyi sahal yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce inna fil jannati baban lallai a gidan aljanna akwai wata kofa ta musamman yuqalu lahu ana kiran wannan kofa da suna ar-rayyan ar-rayyan asali daga kalman ar-rayyi ne ar-rayyi ana nufin koshi ta fuskar abin sha kun fahimta akwai koshi ta hanyar abinci ko ya zamto kofa ce ta wadda duk wanda ya shiga ba zai ƙara jin kishi a cikinta ba dama ba azumi kishin ruwa ba ne har in aka sha ruwa mai addu'an bude baki zahaba dhama'u wabtallat al'uruq wa thabata al'ajru insha Allah ai wa thabata ar-rayyanu insha Allah zahaba dhama'u kishin ruwa ya tafi to kishiyan kishin ruwan shine ar-rayyi sunan kofin kuma ar-rayyan ina fata mun gane ma'ana kofa ce ta koshi ta fuskan abin sha kun san idan Allah ya taimaka Allah ka taimake mu mu shiga cikin wanda za su sha ruwan al-kausar ko haudin nabi tabkin annabi sallallahu alaihi wasallam yan aljanna ma asali ba za su je aljanna da kishi a tare da su ba hadisi na cikin sahihul bukhari hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana farqakum ala al-haudi ni ne wanda zan riga ku zuwa inda ruwa yake a ranar alkiyama akwai tabki da aka bani wannan tabkin fadin sa masiratu shahrin fadin tafiya wata daya ne kaman ka fita ta nan gaban jiji ka zagaye wata wayar ka biyo ta signboard ka dawo ta sabin ka zo nan kaga ai ka zagaye abinda za a ce ma SMC da wani bangare na KTC haka ne ko to in ka ce zaka zagaye wannan tabkin akan abin hawa za ka yi wata guda baka dawo daga inda ka tashi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tabbas sannan ya ce abyadu minal laban ya fi madara kyau da haske fiyo ka ji asalin fiyo wata mala ba wannan da za ka sha ka je asibiti a ce billahi allazi typhoid ya kai 2.7 a jikinka an samu matsala fiyo wata yana aljanna wannan dai kan muna shan ruwanmu dai da Allah rufa asiri to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa ahla min al-asal in ka sa a baki ya fi zuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya sha daga wannan tabkin ba zai ƙara jin kishi ba har abada in kai kurba dai to kishi ta ƙare shi yasa zaka je in mutun ya rasu sai ka ji an ce Allah ka shayar da shi ruwan al-kautsar ya Allah duk musulman da ke kabari a wannan yanayi Allah ka azurta su da shan wannan ruwan in mun zo mu ma Allah ka sa muna cikin ƴan sahun gaba wanda za su sha a bayan sahabbai to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace duk wanda ya sha daga wannan tafkin ba zai ƙara jin kishi ba me yasa na kawo wannan hadisi saboda karkai makanka faci akan hanya tayanka take kai ka akwai abin da in mutun da yi shi da shan wannan ruwan har abada ba zai shashi ba shine ita ce bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina wurin ruwan nan zan rinka gane al'ummata daga kodin alolansu da sujada zai rinka haske yace duk sanda na hango su zan rinka daga hannuna ina kira ina ummati 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 al'umma ta ce ku taho nan ku zo nan ku zo nan yace zan ga wasu mutane mala'iku sun hana su zuwa sun datse su sai in mala'iku ishara in ce ku bar su su taho ku bar su su taho sai a taho da su amma ba za a bar su su sha ruwan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai mala'iku su ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qad baddalu wa ghayyaru a wata riwaya sun canza daga abin da ka bar su akai na shari'ar ka ba ita suka yi ba ba ruwan su da sunnarka sun kirkiri wani abu nasu daban wanda ba kai ka koyar ba kuma suna sane suka dinka yin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina jin haka sai in fara cewa fasuhkan 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 kun ga an yi haka da hannu ne ake nufi ka taho in an yi haka a tafi a bani wuri ai ma'ana fa bu'dan nesa 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 haka za a rinka dukan su ana hana su shan wannan ruwa kenan duk abin da ka ji ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka rike sa daram ka zauna a kansa za ka tsira duk abin da ka ga an sa shi a rigan addini ka ga ilimi ya zo ya saba ma hadisi ya saba ma aya da sunan cewa ba addini ba ne ka rabu da shi zai zama maka alaƙaƙai a lokacin da baka da ikon dawowa ballanta naka gyara Allah ka ba mu ikon rayuwa akan sunna da mutuwa akan ta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana kiran wannan kofa da suna ar-rayyan me zai faru yadkhulu minhu sa'imun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu azumi za su rinka shiga ta wannan kofan yawmal qiyamati a ranar alqiyama fadin sa cewa yadkhulu minhu sa'imuna ai alladhina yukthiruna as-sawma fid dunya kenan wanda suke yawaita azumi a gidan duniya in ka ga me yawan azumin nafila ba gobe litini ba kaga ya tashi litini ya tashi alhamis yayi kaza yayi kaza ana na kwanaki uku a wata yayi na sittu shawwal yayi kaza to wannan yana tara ma kansa pass ne ticket din da zai shiga wannan kofa da shi a ranar alkiyama Allah ka samu a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum babu wanda sai shiga aljanna ta wannan kofar idan ba su ba kaga mu daraja ne kenan kuma kai ka san tunda aka ce su kadai za su shiga ya nuna kofa akwai abin da babu a wasu kofofin ko haka abin yake kamar alqur'ani ne zamu zo babu shi iya haddanka iya sha'aninka iya yawan haddanka iya shagalinka ran alkiyama in ko baka da kaso na qur'ani a kirjinka to ka zama kwanko baka yi da gaske ba za ka iya shiga aljanna alhamdulillah ka ji daɗi amma daraja da martaba a'a masu raka annabi sallallahu alaihi wasallam sai da hadda sai da qur'ani a kirji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita ma'abuta qur'ani a wurare guda uku na farko ya ce wanda yafi kowa alqur'ani ya limanci a nan duniya kuma an samu lokacin da dan karamin yaro aka musulunta a gari gaba daya shi kadai ne yake da haddan qur'ani fi hadda sarkin gari saboda sarkin gari ne yace ku tashi mu je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun zo wucewa misali mu nan ba muna unguwar dosa ba ai ga badarawa can ga kawo nan kai ba kai ka watan kwatancan nan ba mu muna unguwar dosa ga kawo can ga unguwar kaji can to masu musulunta suna tahowa ta riga cikin annabi na unguwar dosa kun banci magana unguwar dosan ma a gidanmu tunda magana annabi ake ko ku yi haƙuri ku ma ku yi fataccen kun zo faɗin naku da naku gidan idan aka taso mutane sun taho misali mukaddar wanda suke garin kawo shine sarkin garin ba su musulunta ba a lokacin in aka zo mutane na tambayar wannan annabin kaza muna so mu je wurin shi sai a ce ina yaro je ka raka su kaga ai ba tafiya ne mai ban tsoro da za a ce yaro ba zai iya ba to yana zuwa a gabansa annabi sallallahu alaihi wasallam zai musuluntar da mutanen in za su koma garin su sai su aje shi a gida sai su wuce shine sarkin garin da yake adali ne sai ya ce kai jama'a ya zai ta zuwa ana musulunta ga mutum kusa da mu muje mana muji in makareci ne mu kore mai ƙarya in mai gaskiya ne ko ai bai kamata mu bada khairin da ke tare da shi ba shine suka taso gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani game da musulunci kuma suka musulunta suna musulunta mai martaba ya miƙe yace to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gari dai gaba daya yau aka musulunta ya labarin sallah sai yace yanzu duk zaman ku a gefen garin nan babu wanda ke da wani abu na Qur'ani a kirjinsa yaro yace ai ko ne ne saboda in na rako kana koya musu na iya yace karanta ya karanta yace akwai wanda ya fishi aka ce babu yace to ga limamin gari wani abu mai ban sha'awa yaro ne karami ga talauci kaman yayi magana a jikinsa wata rana yana sallah an yi sujada mai rigarsa daya ne da yayi sujada sai al'aurarsa ya fito da yake duk an yi sujada ba wanda zai sani wata dattijuwa za ta wuce sai ta ce subhanallahi jama'a limamin ku fa bai da wando limamin ku jama'a ba su kira yalwacciya tare da shi ana idan da sallah mutane da mai martaba ya ce ai masa riga ya ce ban taɓa farin ciki a rayuwa la kamar wannan sabuwar rigar da aka yi mu menene abin sari a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana fifita masu qur'ani a duniya su ja mutane zuwa fadar Allah ita ce sallah kaga ba ɗaya suke da sauran ba kenan na biyu idan aka yi mutuwa adadin mamata na da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto zai rufe mutane da yawa dan ya halasta ai haka in an samu dalili da ya kawo mutuwa mai yawa ko ta hanyar annoba ko ta hatsari ko yaƙi Allah ka tsare mu ko wani abu makamancin wannan ya halatta a sa gawa fiye da guda ɗaya a kabari ɗaya ina fata an fahimci wannan ko yanzu ka je musamman Madina a Baqiya zaka ga wannan idan babba ya rasu sai ɗan yaro ɗan ƙarami wanda kila zai wuce shekara biyu ba ko ƙasa da haka ya rasu to aka sa babban akan daura dan karamin a cikin sa a rufe su ta ina fata mun fahimci wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam idan yazo zai rufe mutane da yawa yakan tambaya wane ne yafi yawan haddan alqur'ani a cikin su bai tambayan waye professor a cikin su bai tambayan wane ne phd holder bai tambayan mai digiri a kaza na farkon su waye ke da digirin digirgir ta fuskan qur'ani ba ina soke waɗancan ba ne amma ba za su taɓa kai wannan matsayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce fulan wani shi yafi kowa yawan hadda ce qaddimuhu ku sa shi a gaba ko a wurin Allah gaba yake sai wane misali wancan mai 60 ne 60 din ma mai dakali ko bai yi wasa ba sai wane a ce sai wane yana da 45 ce shiga bayan shi har sai an zo ana tattara masu biyu mai ɗaya sannan sai a rufe haka in ka ji haushi ka haddace kafin ka mutu dan sahabbai na haddace su musulunta da shekara 60 su haddace kafin su mutu kai mai uzurinka a lokacin da suna yaƙi kuma ga talauci a jikinsu kuma da za ka dage ka fara sai ka mutu baka gama ban Allah ya so sai tashe ka tare da masu 60 ɗin saboda niyyarka ta yi kyau ina fata mun fahimci wannan dan haka karkarayi ba Qur'ani na ukunsu da muka faɗa shi ne kowace ibada ana kare ta a duniya ne amma ka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cewa duk mutumin da aka je gidan aljanna ran alkiyama za a tarda aljanna hawa ne darajat za a ga benin a aljanna amma ba wurin takawa a hau mala'iku za su ce ma mutane ku karanta a daga darajar matsayinka na ƙarshe a gidan aljanna ita ce matakala ta ƙarshe da ka taka na matsayi a gidan aljanna ku bani labarin mutumin da ke da 60 in ba shine makwabcin annabi ba ula'ikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin Allah ya buga same cewa hasna ula'ika rafiqa dalika al-fadl min Allah duk wanda ka gani a duniya in dai karshen matsayi ne ba zai fita uku ba ko ka zama annabi kuma an gama annabi dan an gama wahayi ko ka zama siddiqi wanda ya rayu tare da annabi ya taimaki da'awar annabin shi ma an kare tunda ba sauran annabi to kofa ta ƙarshe ita ce as-salihin kuma ga dariqus salihin a gabanka an fahimta ko sai dai ka zama nagari sai dai ka zama salihin bawa in dai kana so ka kaito daga cikin nagartan shine ka sa qur'ani a kirjinka kun san komai in an zo babin shi ya kamata a tsefe shine kaman ka ji ba wani umba shi ba
eh sai ka zabi ran ka kama nan ka kama nan wanda ya dace da kai sai Allah ya bude ma kofa ta wurin ai kai ka haye da haka ka zama garanti
Allah ka taimake mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yuqalu idan aka zo ran alkiyama za a rinka cewa aina sa'imun ina masu yawaita azumin nafila fa yaqumuna sai a ga mun taso insha Allah sai su taso ko la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum babu wanda zai shiga aljannata wannan kofa idan ba su ba fa idza dakhalu idan suka shiga aljanna FCC kawo kujera ta ruwa ta shi ugulika sai a rufe kofar aljannan falam yadkhul minhu ahadun daga nan babu wanda zai ƙara shiga aljanna gaba daya an gama kenan hadisi na karshe da zamu tsaya a kansa mala yace rawa ibnu khuzaima ya ruwaito hadisi wa sahahu al-albani shak muhammad nasiruddin albani ya inganta shi nan bai yi ba wannan ya fi ku zaga da shi ta baya mana qala wannan sahabi mai dara yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace lis-sa'imina babun fil janna masu yawaita azumin nafila suna da wata kofa ta musamman a gidan aljanna yuqalu lahu ar-rayyan ana kiran wannan kofa da suna ar-rayyan mun yi bayani a baya ko ma'anar sa da kalma ar-rayyu mun bayani la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum babu wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa da sunan matsayi na musamman face su fa idza dakhala akhiruhum idan na karshen su ya shiga misali mutum miliyan 2 ne za su shiga suna shigewa chas an cika adadin ugulika sai a rufe wannan kofar karin daraja shine man dakhala duk wanda ya shiga aljanna ta wannan kofar shariba zai sha abin sha a gidan aljanna ta wannan zai sha ne ko dai sha giya ko ya sha madara ko ya sha ruwa ko masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ba'u wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa Allah ka sa mu cikin masu sha idan ya sha wa man shariba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya samu ya shiga ta nan wato abin target ne amma ba irin ta yan badarawa ba ke wani an zo ana maganar in an tashi alkiyama ya ce baba wannan taron abin target ne in ka rufta za a iya gano ka ya dauka akwatin zabe ya dauka dauko akwatin zabe ne lamarin ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sha lam yadma abadan ba zai taba jin kishi ba har abada mai wuri ya zo mai tabarma me yake yi ya nade Allah albarkaci wannan zaman namu ban so illa samu ku ba sai ta tabbata to Allah ya tabbatar Allah ya kawo Dr. Jamil Muhammad Sadis wanda na san bai fi wata a daren 19 ba au 13 ba a wurinku ko a nan zai dawo nan ne wurin shi saboda haka ba zan ce komai ba sai bayan ya kammala a'a ina wane mutum Allah ya taimake mu da halartarsa na tabbatar da yawa ana bibiyan karatuttukansa da ake ji kuma ake gani da shafinsa da shafukanmu da muke amfani da su na Facebook duk da mu ahlus sunna ba ma tsarkake mutum haka ne ko kuma ba ma wuce gona da iri to amma dai muna kyautata musu zato ko muna fata Allah ya fi mu kyautata masa zato na yi shiru kun ci gaba in tsaya ko to shikenan insha Allah zan ba malam dama na sauran lokutan da muke da shi saboda mu samu kalmomin da mu za mu amfana daga gare shi ba tare da insha Allah ta'ala mun cuci ba ko ba tare da shi ya cuci ba ko menene zai biyo baya idan mala ya ga mana nasiha a dukkan duk abin da ya ga ya dace da mu saboda malam ne hagu da dama so dan haka tare muke rayuwa a Najeriya ya san Najeriya ya san addini ya san abin da ya fi dacewa da mu ji daga gare shi za mu bar masa kofa budaddiya insha Allah ta'ala daga bisanin ya kammala in ma da wani abu ya biyo baya hakan kalla muna maka barka da zuwa ko muna maka fata alkhairi insha Allah sai ka dawo nan
shekul dan mai gaba da
أعوذ بالله السميع العليم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي العقول السنية والنفوس الزكية ومن تبعهم إلى يوم الدين بأعمال طيبة رضية أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya hada mu da ƴan uwanmu ƴan uwan alkhairi da uwan arziki a wannan majalisi mai albarka majalisin da malam ya jajirce yake ta kokarin ilmantar da mu kawo mana ci gaba da wayewa ta addini haɓaka tattalin arzikin iliminmu ciyar da alaƙarmu da Allah subhanahu wata'ala gaba wacce wannan ita ce babbar manufa shi ne albaitul qasid ma'ana inda ƙwaƙwalwa da tunani ya kamata a ce sun fuskanta domin a kai dagaci ta wannan ɓangaren. Duk lokacin da Allah ya haɗa mutum da ma'abota ilimi ko masoya ilimi, muna fata Allah ya saka wa Malam Umar da alkhairi da wannan himma da wannan ƙoƙari da yake yi, Allah ya sanya shi a ayyukan da ake a mizanin ayyukan alkhairi. Akwai wani ɗan barkwanci da nukan yi da shi, na aje wancan magana ne a gefe na dawo nan karin manta. Saboda yadda na san shi da jajircewa da himma akan al'amarin sunna da ciyar da addini gaba da rashin ƙasa a gwiwa da rashin yin ƙasa a gwiwa wajen amfanar da al'umma da in ka gan shi ka san namiji ne haka a tsaye to sai ya sa dai na gan shi Sayyidina Umar ne ke ce masa saboda ko shakka babu Allah subhanahu wa ta'ala yakan zaɓi wasu daga cikin bayinsa ya sanya musu himma da ƙoƙari wajen amfanar da al'umma wanda ina kyautata masa zaton yana daga cikin waɗanda Allah ya ma wannan baiwa. Allah ya ƙara mana rayuwarsa albarka ya saka masa da alkhairi. Ko kuma ina ƙara muku in zan ƙara zaburantar da mu da cewa mu yi ƙoƙari mai amfani da dama duk lokacin da malami ya buɗe littafi zai karanta kamar hajarsa ce wacce ta fi tsada ya fuskanto da ita gare ka. To mu a matsayinmu na ɗalibai sai mu rika taya wannan hajar. Me ya tayawa? Ma'ana mu rika halarta, mu rika raya majalisan domin da wannan ne za a ƙarfafi juna har a kai zuwa ga nasara. In na koma magana ta farko, duk lokacin da Allah ya haɗa ka da ‘yan uwa masu himma masu sanyi haskakuwa da hasken ilimi, sai ka ji zuciyarka ta cika da ƙaunarsu. Wallahi za ka ji ƙauna da soyayya ta tsakani da Allah. Dalili shi ne wani zumunci ne wanda ya fi na jini da ya haɗa ka da su. Zumunci kala-kala ne, akwai zumunci na masu sana'a ɗaya, akwai na zumunci na ‘yan gari ɗaya, akwai na ‘yan gida ɗaya, akwai na ‘yan uwa, akwai na ‘yan kasuwa, akwai zumunci na musulunci, akwai zumunci a da'irar musulunci, zumunci na ilimi, al-ilmu rahimun baina ahli, ilimi yana sadar da wani zumunci na musamman a tsakanin ma'abocensa. Yanzu idan kana tuno da wani classmate ɗinka da kuka yi karatu da shi, duk ran da kuka haɗu da shi sai ka ji akwai wani lungu, wani ɓangare, wani sako a cikin zuciyarka da za ka ji an motsa shi, za a sa maka wani video, wani film na wata rayuwarka da ta wuce. A daidai wannan lokacin sai ka ji iskan gari ta canza, sai ka ji kana shinshino wani ƙanshi ko wani abin da ka saba ji lokacin a yaranta a ajinku ko a wani abu. Ƙwaƙwalwa za ta riƙa maka tariya tana tuno maka, saboda me? Saboda zumunci na ilimi, zumunci na zaman tare a kan wani tabarki. To ina ga kuma ilimin a ce na ƙala Allahu ƙala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ina shaida muku, ina taunar ku don Allah, saboda wannan zumunci na ilimi, zumunci na abinda ya fi tsada a bayan ƙasa, ilimin addini, wanda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa ta kanas ta Kano, yanda ake faɗa a Hausa.
Yawa,
ai ba ma ta ko'ina ba ce, tunda mun ce Allah ne daga sama, so ba ta gani. Yawa, amma abin nan ne, ai kun san ba mu cika so ma muna ambatan sunan wancan garin ba. Masoyanmu ne, mutanen arziki. So a taƙaice, Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da annabawa, ya aiko da ya saukar da littattafai, domin mene? Domin su isar da haske, hasken da zai haskaka mana rayuwarmu da hanyar. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitab wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Wannan aya tana daga cikin manya-manyan ayoyin da suke bayyana matsayin annabawa da tasirin abin da suka zo da shi wajen miƙar da rayuwar mutum. Wa anzalna ma'ahum al-kitab wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Abinda ake cewa a ƙarƙashin fa’idar wannan ayar shi ne daidai gwargwadon bin Allah, daidai gwargwadon tsayuwa a kan tafarkin addini, daidai rukun da za ka yi da Ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daidai miƙewar ƙwaƙwalwarka da saitinta, daidai miƙewar rayuwarka da tunaninka, daidai daidaituwar rayuwarka a kan abin da ya kamata daidaita a kai. Daidai gwargwadon nisan da aka samu, proximity tsakaninka da waɗannan usul ɗin, to daidai gwargwadon karkacewar tunani, karkacewar basira idan akwai ta, karkacewar hangen nesa in za a iya hango nesan ma. Mun fahimta? Wa anzalna ma'ahum al-kitab wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Wannan ita ce ar-risala an-nabawiyya, shi ne abin da annabawa suka zo da shi. To duk lokacin da ya kasance ga wasu majalisai waɗanda a cikinsa ana raya gadan annabawa da abin da annabawa suka bari, to daidai gwargwadon yadda muka girmama waɗannan majalisan, muka muhimmantar da su a cikin rayuwarmu, daidai gwargwadon yadda za mu ga albarka da yadda za mu samu ribar rayuwa. Allah ya samu dace. Na shigo a daidai lokacin da na ji abu biyu, ɗaya kafin in shigo cikin masallaci, ɗayan kuma bayan na shigo. Kafin in shigo na ji ana magana a kan Ƙur'ani da muhimmancin ruko da shi, da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake zaɓen wasu daga cikin bayinsa ya ba su daman taskance Ƙur'ani a cikin zuciyarsu, da haskakuwa da haskensa, da ɗaukansa a kan maɓuɓɓuga ɗaya tilo ta alkhairi ta saita mutum a kan tafarkin Allah, bisa fassaran da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ma Ƙur'ani da bayanan da suka ƙara, bisa fahimta da tafarkin magabata. abinda naji na farko kenan ko a dunkule kenan na biyu kuma sai da na shigo sai naji ana magana akan azumi wannan musadafa ce jayyida musadafa jayyida na uku ina nafila sai naji ana magana akan aljanna to yanzu kaga an hada abubuwa guda uku qur'ani azumi aljanna wace irin musadafa ce wannan waɗannan abubuwan guda uku qur'ani azumi aljanna aljanna ita ce na ƙarshen ambato kafin in zauna a kujerar da aka zaunar da ni ma'ana in ka kalli wannan order ma'ana qur'ani da azumi za su kai ka aljanna kuma hakan daya ko Qur'ani da azumi duka ya tabbata duk za su yi ceto ranar tashi a kiyama in sun yi ceton kuma ina za su aje ka shi yasa bawan Allah kar ka yadda a rayuwarka a ce Qur'ani bai da wajen zama kar ka yadda a rayuwarka a ce azumi bai da wajen zama Qur'ani da azumi wasu dausayi ne wanda zuciya take samun natsuwa a cikinsu wasu ƙoramu ne wanda zukata kan shiga kiwo a ciki wajen numfashi ne da samun guzurin rayuwa ake samu a cikin Qur'ani da azumi Qur'ani da azumi wasu antivirus ne ga malaman kwamfuta na da ake samu a yi installing ɗinsu a cikin ƙwaƙwalwa da zuciyarka da jikinka alimahu man alima wa man jahilahu fa asa an ya'lamahu fi ma ba'd wanda ya sani ya sani zumuncin zuciya zumuncin jiki da qur'ani da azumi wallahi yana kai matakin da wanda ya saba da yin azumi yana neman yardar Allah idan yayi kwana biyu bai yi ba zai rika jin cewa akwai wani gibi a rayuwarsa zai rika jin kamar igiya ce misali aka ce a rike ta nan tsakanin shi da Allah misali sai yanzu tai sako-sako zai rika jin akwai space a zuciyarsa akwai gap igiyar ba ta miƙe yadda ya kamata a azumi ake jin yunwa amma shi zuciyarsa a cikin azumin take koshi ko mun fahimci Hausa ko mun ƙara yi da Hausa azumi duk in ka azumi za ka ji yunwa to amma zuciyar mai azumi shi a ita a cikin azumi ne take koshi idan aka kwana biyu ba a azumtar da jikinta ba sai ta ji yunwa magariyar tikewa a babun azumi wanda take nuna darajarsa da matsayinsa shi ne shiddatu ikhlasil mar'i fi tsananin ikhlasi da sincerity da yin abu don Allah wanda tsakaninka da Allah ne kaɗai azumi ba a nunawa a goshin mutum ko a abin nan sannan in dai ba mutum ya zama taliya da yawa ba zai zo kawai din yana azumi ya ta mana haka ba hasali ma so da yawa sai ka jiran da kake jin azumi kake yin azumi ka fi jin ka light da ka ci ka koshi sai dai a baka matashi aiko katiba ka kwanta amma idan cikinka bai ƙoshi sai ka ji kana jin karsashi daya kenan na biyu wani abu ne da zuciyarka da jikinka suke kwaɗayi suke so amma saboda neman yardar Allah ta ce su dakata to kamar yadda ka iya dakatar da kanka akan abin da kake so saboda neman yardar Allah to ai men babu aula ka dakatar da kanka akan abin da zuciyarka take so amma Allah bai so Allah yana son ka ci abinci ko bai so yana so to amma kai ma kuma kana so, amma ka zabi ka bar abin da kake so kuma Allah ya halatta maka, to ina ga kuma abin da kila zuciyarka tana so Allah ya haramta maka? Saboda haka azumin makaranta shi yasa aljaza'u min jinsil amal wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wannan ayar da Allah ya ce Allah zai saka ma ƴan aljanna da abin da suka yi haƙuri, haƙurin bima malladhi sabaru alai aljoo inda sawm adamun nawm fil layl bil layl ko tatajafa junubuhum anil madaji qira'atu alquran ma'a kathratil ashghal, kana da hidindimu amma ka fifita ka karanta qur'ani kamar wasu abu, ai sai kai haƙuri. To bima ai billahi, wanda siga ce da take nuna umumi na duk abin da suka yi haƙuri akai, to sai Allah ya maka aljaza'u min jinsil amal, shine karatun da malam na tare yana yi kofa a cikin aljanna wacce ake kiranta ar-rayyan. Ar-rayyan, ka ji kishi lokacin da kake azumi a duniya, to kofar ma da zaka shiga sunanta ka kunkwada ka koshi ba mu hakishi da ka shiga shikenan. Wanda yafi kowa dubara a cikin mutane, wanda yafi lissafi a babin kasuwanci, shi ne wanda ya iya sanya strategies, ya sanya kamar yadda suke cewa don fucewa eggs abin nan ko in one basket, misali karka sanya kwanka gaba daya a cikin kwando guda daya, in ya kife ya kife kira. To wannan a kasuwancin duniya kira. To abin da ya shafi mu'amala da Allah, yi kokari zurf ka shiga ta babin sallah, ka dan shiga zurf ta babin azumi, a samu wakilci, wakilcin kanka da kanka, zurf ta dan babin qur'ani, zurf biyayya ga iyaye da kyautata musu. Idan can an dan samu deficiency da tasgaro, sai can ya cincibo wancan. Ina fata mun gane. To kaga wannan a babin azumi ce. Babin qur'ani wanda kyauta ce ita ma mai tsada, Allah yake ma bawa ya sanya masa san qur'ani, ya sanya masa zumunci da littafinsa. Ina so in nace, in aka ce qur'ani, karka halal ka hararo izifi 60 ce qur'an, ka hararo kai hasashe ka tuno girman mai magana. Ni ma yanzu da nake maganar ka manta da ni, ka aje ni a gefe. Maganar muna magana akan girman mai maganar Allah, wanda ya halicci sammai da ƙasai, ya kafa duwatsu, yake ba iska dama ta kada, yake ba ganye dama ya bushe ya fado, kafin ya fado Allah ya san ina zai kai, wanda ya san adadin ƙwayan ƙasa da kake takawa, wanda ya san adadin ƙwayar ruwa sanda yake sauka. To shine yake cewa tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, shine yake cewa wal mursalati urfa, shine yake cewa amma yatasaalun, shine yake cewa qul uhiya ilayya annahu sama'a nafaru min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba, shine yake cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, shine yake cewa Allahu nuru as-samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbah المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم حين يجي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كان ميمة وأنا آيوين كان tuno da girman Allah da buwayarsa da izzarsa da kasaitarsa to mai wannan sufofin kadan daga cikin wanda muka ambata shine take karanta maganar sa ya za a yi ba za a samu saituwar kwakwalwa ba ya za a yi ba za a samu saitin tunani ba ya za a yi ba za a samu natsuwa ba alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub abinda ake so a ce da kai daidai gwargwadon ambatanka ga Allah subhanahu wa ta'ala daidai gwargwadon yawan karanta qur'ani daidai gwargwadon tasbihinka da istighfari daidai gwargwadon natsuwarka wallahi alazim haka wallahi alazim haka natsuwar ba wai sai ka ga mutun haka ha ba wannan natsuwar ake nufi ba dole sai ta zama ta physical abin nan ba amma wani kwarjini wata haiba wani cika ido da Allah yake ba ma'abota ammatansa wata nazuwa wani abincin zuci wani walwalar zuci wata annashuwa da annuri da kwanciyar hankali da ake samu a cikin zuciya fadin zuciya da yaulan kirji yana ga masu ambatan Allah alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub kana neman natsuwa kana neman kwanciyar hankali kana neman walwalar zuci kana neman farin ciki ranka ya baci kuma baka ambaci Allah baka yi tasbih baka yi istighfari ba to za a yi kwalakwalanka ya tafiya akan yashi kai ka taba gani kwalakwalanka ya tafiya akan yashi ba zai yi ba kana so kwalakwalanka ya tafiya dawo da shi gaba Allah gafarta malam ka kora shi a cikin ruwa tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi kwalakwale ko jirgin ruwa da taba tafiya a yashi ba in kai ma kaga kwalakwalen yana tafiya akan yashi kai ma ba za ka tsaya ba ka san cewa kila yana cikin alamomin tashi alkiyama so kaga kana neman natsuwa kuma kowa yana nema wai baya nema mu nema a irin waɗannan abubuwa ambatan Allah ar-ruh ar-rawah al-qalbi natsuwa da kwanciyar hankali da walwala waɗannan abubuwan guda biyu qur'ani da azumi idan kaga Allah ya hada ma mutum su kuma yana neman yardar Allah da su to Allah yana san shi Allah yana san shi Allah yana san shi waɗanda zukatansu ba su da tsarki zai wahala Allah ya iya Allah ya ba su irin waɗannan falalar kila ya yi ta Qur'ani ya yi ta azumin amma sai ga an samu matsala a wajen neman yardar Allah da su wanda kuma shine abin nan ita ce babbar manufa jama'a wallahi duniya gabas da yamma kudu da arewa babu wani mahalukin da ya cancanta ka fuskantar da abin da ake fuskantarwa ga Allah zuwa gare shi saboda ba abin da zai iya maka ka ji kunyar Allah ka ji tausayin kanka ka tashi kai abin da ake neman yardar Allah da shi kuma ka nemi yardar saboda haka a duniyar alaƙarka da Allah a kundin littafin rayuwanka ka je babin neman yardar mutane ka fege pejin ka yaga shi babu shi ka saita rayuwarka ta miƙe kawai daga lokacin da aka samu wannan ginin a cikin zuciyarka za ka ga canji daga lokacin ne in kai kabbara kai sallar azhar raka'a hudu ka sallame za ka ji natsuwa za ka ji gardin sallar daga lokacin ne za ka ji ashe azumi wata gona ce da in an shiga wani lambu ne in an shiga ana fitowa an yi formatin ɗinka za ka fito da sanyin zuciya daga lokacin ne in ka karanta feji ɗaya na Qur'ani sai ka ji ka ƙara ƙaunar mai maganar Allah sai ka ji ka ƙara kusancin zuci tsakaninka da mahaliccinka daga lokacin ne idan ka yi azumi ko ka tashi ka yi sallar dare idan garin Allah ya waye duk abin da ɗan adam yake firgicewa da shi kai in ka gan shi sai ka ji ba ka jin firgici saboda ne kana kafa goshinka a gaban Allah cikin dare, waye zai furgita ka? Waye zai furgita ka? A wajen aikinka ne, a kasuwancinka ne, a komai. A lokacin ne za ka kara samun yaƙini cewa abinda Allah yake kyautarsa ga bayi na arziki naka yana nan, ba abinda zai taya maka da hankali. Wane ya samu? Allah ya masa albarka, Allah ya ƙara masa budi. Samun wane alama ce na cewa za ka samu? Saboda in wane ya samu yau, me yasa wane nan bai samu tun jiya ba? Me yasa yau ya bari sai yau ya samu, inda shi yake ba kansa? Ba wanda zai jinkirta ma kansa alkhairi. To sai yau ka ga wane ya samu, kamar da ake faɗa a yanzu a yaren samari, in ka ga layi ya matsa shi za a zo kanka kenan, layi yana matsa ko ba haka ba? Dazun nan na gama faɗa ma ‘yan uwa da muna magana a kan yarda da abin da Allah ya rubuta da arzikinka, ka kwantar da hankali a kansu, kada wani abin duniya ya tayar maka da hankali. Amma wallahi waɗanda suka san Allah kyakkyawan sani su ne suke samun natsuwa da wannan maganar da zan faɗa. Shi ya sa in bracket duk abin da zai taimake ka wajen sanin Allah karka yi sakaci a kan shi. Majalisi ne, Ƙur'ani ne, hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tauhidi tsantsan, duk abin da, saboda kana ƙara sanin Allah ne kana ƙara samun natsuwa. Kana ƙara sanin Allah ne kana ƙara sanin kai waye mai amfaninka a duniya. Shi yasa Bature wanda bai san Allah ba bai san muhimmancin shi a rayuwa. Da wanda yake bin ayaransa, wani abu ne na fito da shi abin nan ƙwayoyin dabino haka, wanda adadinsu bai fi guda 20 ba. Da na fito da shi akwai wanda na yi niyyar shi zan ba. Kwatsam kafin dabinan nan su kai hannun wanda zan ba, sai caraf wani bawan Allah mai gani har hanji sai ya hango abin da yake cikin lene, ya ce wannan dabino ne. Sai ya ce to ai bismillah bismillah. Karatun anan shine da aka wanke dabino aka aje, sai Allah ya koro wani from nowhere, sai ya shigo, sai ya ɗauki dabino ɗaya biyu sai ya fita. Can sai wani ya zo shi ma ya faɗo daidai sanda aka aje dabino. Sai can sai ga shi wajen mutane barkatai, kowa ya ci dabinon nan. Wallahi al’azim, sai da jikina ya mutu na wani lokaci. Abinda nake kallo a lokacin da suke kallon suke cin dabinon nan, wato ina kallon yadda Allah yake koma bawa arziki. Ni da na yi da kwandabina ko na kawo, ban taɓa tunanin waɗannan mutanen da za su haɗu a waje ɗaya har su ci wannan dabinon. Ga wanda aka yi abin don shi shi ma bai kai gare shi ba ma tukuna, ya kauce ya je wajen wani. Sannan da aka zo kowa yake ɗauka, sai nake tunanin yanzu ashe wannan ƙwayoyin dabinon tun da suka fito daga inda suka fito, da na roƙo su akwai sunan kowa a jiki, mu ne ba ma gani. Saboda haka wata mota mai numfashi da kaga ta wuce, kila sunanka na nan a jiki baka sani ba, ka kwantar da hankalinka. 2023 za ta karkato ta zo wajen ka, karka damu, bawa Allah ga alajitan ya gyara zama. Mu yi farin ciki, fa bi zalika falyafrahu, mu kyautata ma Allah zato. In dai Allah zai koro ma wani ƙwayar dabino daga kilomita 4,000 da wani abu ya zo har wani lungu, wani saƙo, muna ji muna gani ba mu isa mu hana shi cin wannan ƙwayar ba, tashi ce akwai sunan shi. Wannan ƙaramin misali ne, wallahi al’azim al’amarin Allah fiye da haka ne. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajibu tujahak, wa'lam أن الأمة حديث أبن ابن عباس أصل من أصول الرضا بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى أصلي فونديشن نير دادة الله نير دادة أبن الله يربوتا duka waɗannan bayanan nasuwar zu ta ina zaka same shi sai ka san mahaluccinka sai ka san kadaituwar sa sai ka san buwayar sa sai ka san izzar sa sai ka san ikon sa mulkin sa huwallahu alladhi la ilaha illa alimul ghaibi washahada huwar rahmanur rahim huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus assalam almu'min almuhaimin alaziz aljabbar المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى أمك جانبا يسبح له ما في السماوات والأرض سميدك سيقبا أي كيفي واسكي إنسان عمس سجدا كي حريا زوزو تيربا تكيفي با حريا زوغو شنية كي ميكانيكال عن فيزيكال أبنى أكشن كوي كي هكا زوزو تيربا تنسان عدبا الله bawon Allah rinsunar da zuciyarka a gaban Allah tare da kadaita shi da jin kunyar sa da ganin girman sa da martaba shi da yarda da ikon sa da kadaituwar sa daga lokacin da ka samu wannan to anan ne zaka rika jin kamar yadda na ambata zaka rika jin dandanan sallah dandanan karatun Qur'ani wallahi duka ibadojin nan ban san rantsuwa a magana ina rantsewa ne saboda in ƙara tura abin cikin kwakwalen masu sauraro duka ibadojin nan da muke yi kowace ibada tana da wani dandano da gardin da masu yin ta dan Allah suke ji ni kila bana ji saboda ban kai matsayin su bane amma su waɗanda suka kai suna ji saboda haka wanda yake lizimtar karanta Qur'ani akwai wata aljannan da yake shiga wanda yake azumi wanda kowa akwai abin da yake ji wanda yake kowa morewa shine wanda ya hado komai to shine jannatul firdausi cin a duniya Allah muke roƙo ya azurta mu da wannan falala Allah ya sanar da mu abin da bamu sani ba na siffofinsa da sunayensa masu tsarki da ikonsa sanin da zai ƙara mana kaunarsa sanin da zai ƙara mana kusanci zuwa gare shi sanin da zai taimake mu wajen neman yardarsa shi kadai ya Allah ka raya mu rayuwa mai albarka idan ka tashi ka far rayuwar mu ka karɓi mu a hali mafi kyau ya Allah ka yadda da ayyukan mu ya Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka kaddara mana alkhairi a rayuwar mu ka kare mu daga sharrin masharrata da zaluncin azzalumai da muguntan masu mugunta da ketan masu keta da kullakullan masu kullakulle da hasadan masu hasada da tsafin matsafa da makircin masu makirci Allah ka makantar da idanun mugaye akan mu karka ba wani azzalumi dama akan mu ko iyalan mu ko dangin mu ko abokanan mu ko dan uwan mu ko sauran musulmai gaba daya na so in yi magana amma saboda yanayin lokaci ban yi magana ba sayin Allah ya kai mu wani lokaci wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to insha Allah zan muku sallah yawa malam yace zan musu sallah yace to muna dai san a Hausa an ce za a yi mawana sallah
to ya tafi kina
a dan yi haƙuri ina da dan barkwanci wani lokaci
hakan yayi daidai da shi ake fahimta to alhamdulillah ɗan uwa muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya ba malam wannan dama ya halarci wannan majalisi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi na tabbata musamman majalisin namu da matasa kusan da an fiya abinda muke ta faɗa dai yana ta bayyana ma mutane suna gani yanzu ana lokaci ne da ake buƙatar matasa su tashi su yi da gaske a rayuwa saboda kusan su ne ƙashin baya na wannan al'umma kuma irin ƙalubalen da ke fuskantar mu dai duk an gani saboda haka malai magana akan in mun kalla a dunkule duk abinda mutum zai yi a rayuwa ko bayan rayuwa ana buƙatar yasa da manufa ƙwarai da gaske kuma ya jajirce akan manufarsa kuma kan mu ce rinka rayuwa a sake bai san me tsarin kalandar rayuwarsa ba wannan ganganci ne dole idan to wani abu ka gamsu zaka yi wanne ne ba ma wanne zaka iya ba kowa wanne ya dace saboda indai iyawa ne in ka sa maranka abin da zaka yi zaka yi shi insha Allah so muna roƙon Allah ta'ala ya saka malan da alkhairi ina da wasu kalmomi amma iye mun kwarjini ba zan fadi gaban shi ba da haka mun hadu da ni da ku na yi muku waɗannan bayanan insha Allah muna roƙon da Allah ya kawo ka lafiya Allah ya maida mana da kai gida lafiya waɗannan kalmomi da muka ji daga gare ka Allah ya sa sakamakon su shine jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir duk wani abu na sharri ko fitina Allah ya tsare kai tsare iyalanka da sauran al'ummar musulmi daga gare shi muna roƙon Allah ta'ala ya sa ka zamto taska da al'umma za su yi alfahari da ita a nan duniya da kuma sa wannan taska a cikin zuriyarka kuma ya damanta maka littafinka yawma la yanfa'u malun wala banun kokarin da ake yi na da'awa a fili da koyi Allah ta'ala ya muku jagoranci Allah kuma ya iya muku Allah ya tsaya muku Allah ya sa damto sadaka ce jariya a gare mu da rayuwarmu da bayan rayuwarmu muna ta yan uwa da suka zo tare da malam maraba ko muna fatan su ma Allah ya saka musu da alkhairi insha Allah ku damu ba da dama shi zai yi mana limancin sallah a yau insha Allah daga bisani kuma sai mu saukake mana saboda ko su abubuwa a gaba insha Allah malamin gode Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh